بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا أولا يمتشي نالا ربا دران الحميس يو منا قوم شاتراني قوات الشدى واتن جمادى الآخرة باي هجرانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقا مكزوا مدينة شكرا دبودة دريهدو دار بإند باكوي wanda kuma ya dace da 10 ga watan 12 hijirar miladiya 2025 ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci na mai albarka na hiya'u sunna daga wannan unguwa ta fantami anan cikin garin Gombe fadar jihar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da dukkanin garurukan mu gaba daya a arewacin Najeriya da kuma Najeriyan gaba daya wanda kuma ina ga in ba manta ba satin da gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 169 ina ga zamu koma baya mu tashi da kan aya ta 168 ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin wanda yau shine darasin mu na 43 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara insha Allah babu tambaya da zamu amsa zamu shiga karatu kai tsaye billahi tawfiq wa alaihi tuqlan wala hawla wala quwwata illa billah na'am
ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
ubangiji subhanahu wataala yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu mimma fil ardi halalan tayyiba kulu ku ci mimma fil ardi daga dukkan dangin abin da ke ban kasa wanda Allah ya fitar muku ko ya samu muku da shi halalan abin da yake halal ko kuma yana halal tayyiban wato daddada wanda yake mai tsarki malamai suka ce idan aka ce kulu a larabci sha ma ya shiga ciki idan aka ce ku ci to ba bukatun sai an ce ku sha kalman kulu ana nufin ku ci kuma ku sha mimma fil ard daga dukkan dangin abin da ke ainihin ban kasa abin da Allah fitar muku daga bayan kasa halalan tayyiba wannan abin da za ku ci ya zama yana halal kuma yana ainihin daddada wanda yake mai tsarki sai Allah ce wala tattabi'u khutuwati shaitan kad ku bi hanyoyin shaitan kalmar khutuwat jam'i ne na al-khattu al-khattu shine koza ne ko kuma hanya jam'i sa shine khutuwat to kar ku bi hanyoyi na shaitan a cikin mu'amalan ku na yau da kullum ko cikin abin da za ku ci ko cikin abin da za ku sha innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaitan makiyin ku ne mubinun wanda ke bayyana adawa baya ma boyewa ke sa Allah faɗa cikin ainihin alqur'ani mai girma yace inna shaytana lakum aduwwun
inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir
Allah ce inna shaytana lakum aduwwun lalle shaytan makiyi ne a gare ku wanda yake babban makiyi sai ce fattakhidhuhu aduwan kuma ku rike shi a matsayin makiyi tunda ya kulla ainihin gaba da ku kuma ku kulla gaba da shi ya zamo kar ku mishi da'a ya zama kuna saba mishi. Yasa mai baiti yake cewa wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa inhuma mahadaka nusafatahimi. Yace wa khalifin nafsa, ka saba wa ranka wa shaytan, kuma ka saba wa shaytan, saboda ita kanta zuciya sai kana saba mata. Uma ubarri nafsi inna nafsa la amaratun bisu.
Ubarri nafsi inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim.
Allah ya faɗa cikin Alkur'ani mai girma, yana hikaito mana maganan matar sarkin Misra, wanda ainihin suka buga da annabi Yusuf bayan ta gane gaskiya, bayan ta tuba, sai ta ce ma ubarri nafsi, kan izu kenan, tace bazan iya wato barrantar da kaina ba, bazan iya wanke kaina ba, innan nafsal amaratun bisu, dangane da wannan abin da ake zargi annabi Yusuf, lalle na aikata shi, ta riga ta itirafi, ta confessing, sai ta ce innan nafsal amaratun bisu, lalle rai tana umurtan mutum ne da mummunan abu, a kullun zuciyarka za ka gabata ga yama gaskiya, sai kaɗan daga cikin waɗanda Allah ya kiyaye. Idan zuciyarka ta saka maka wani abu, kai kaɗai ma sai ga ta baka dariya, wani lokaci ta baka haushi, haka ne ko baka ba? Musamman in kana cikin matsala, ba abin da ba za ta saka maka ba. Idan ka cina wancan, ka cina wancan, sai ka ji kaman ma da ƙahon na hannunka sai ka hura, du'a tashi duniyar ma gaba ɗaya. Shine inna nafsal amaratun bisu illa ma rahima rabbi. To sai Allah ya ce inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Shi shaydan kullun abin da yake bukata ya tabbatar shi dan wuce ne, to ya samu abokan tafiya. Ai yana kiran tawagan shi ne da rundunan shi dan su kasance ma'abota wutan sa'ira, Allah ya kiyaye. Sai sa Allah har ma ya tambaye mutane a cikin suratul kahf, afatattakhidunahu
afatattakhidunahu
wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lil-zalimin badala. Yace yanzu shin afatattakhidunahu za ku riki shi shaydan wa dhurriyyatahu da mutane da aljanu awliya a matsayin ainihin masoya min duni koma bayana. Allah ke tambayar mutane shin za ku riki shaydan da tawagarsa a matsayin ababan so, ku kyale ni, ku kyale dokokina, ku kyale kaunata. Sai Allah ya ce wa hum lakum adu, alhali su waɗanda kuke kaunan fa makiyanku ne, dan babu maki sama da wanda zai raba ka da imaninka, baka da maki kaman wanda zai zama sanadiyar shigan kauta. Duk wani maki da kake da shi a duniya, to a bayan shaydan ne, dan shi shaydan gaban shi da kai ba anan tasirin ta zai faru ba, sai ran da ya ganka a jahannama kana wuta kuma yi magwalo, yace ba ni na kawo ka ba, ni kawai na kira ne ka amsa, kafin shi akan shi wuta kenan. Sai yayi magana da kowa, yayi lacca, yayi huduba, yayi jawabin godiya wa masoyan shi, sannan sai akan shi wuta. Allah kiyaye. To sai Allah ce wa hum lakum adu, yace bi salizalimin badala, tir da canjin da azzalume suka yi, suka bar Allah, suka riki shaydan a matsayin masoyi, a matsayin waɗanda wanda za su kaunata. Allah sai ya ce inna ma ya'murukum bisu, shi kullun shaydan na umurtan ku ne da mummunan aiki, wal fahasha'i da kuma al fahasha. Sacin da ya gabata na yi bayani bambancin asu'u da al fahasha. Wasu malamai suka ce asu'u abin da ke alaka da akida, shaydan ya saka yi shirka, shaydan ya saka yi kafirci, al fahasha kuma abin da ke alaka da gabbai, wani sabon Allah da zaka yi ma da hannunka, imma da bakinka, imma da wata gaba daga cikin gabbanka, to wannan shine alfahashau. Asu'u kuma ya bata mu aqida, ka zamo mushriki kai baka sani ba, ya zamo ka fita a musulunci ko kafa ɗaya na ci kafa ɗaya na waje, duk baka sani ba, wannan sharrin shaydan ne, shine asu'u din kenan. Sai Allah ce wa anta qulu alallahi ma la ta'lamun, daga cikin abin da shaydan kuma zai sa ku yi, ku dinga fadan maganganu game da Allah a bisa jahilci, kuna fadan abin da baku sani ba. Kisa Ibn Taymiya Al-Harrani rahmatullahi alayhi a cikin littafin shi Ahkamu Ahli Dhimma, da kuma Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin littafin shi nan Madarijus Salikin, wanda mai martaba sarkin Kano ke karantarwa, Muhammadu Sunusi, a cikin wannan littafin duka sun yi magana masu kamanni iri daya suka ce dukkanin ayyukan sabo da dan adam zai aikata to Allah lissafa wadansu ababe guda biyar cikin suratu al-a'raf arama yace kul innama harama rabbiyal fawahisha
kul innama harama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bi ghayri al haqq wa an tushriku billah wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sulthana وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
أتكن وانا آيان الله لسافة أبا بيقو دابي ريكي قل كتير دسو ياكي وانا النبي مجرما صلى الله عليه وسلم إنما حرم ربي الفواهش وبنجينا يا حرمت الفواهش شين أنهن جمعين الفحشا جمعش الفواهش الفحشان على جمعي لهوسا dama kalmar larabci ce shi yasa Hausa ba za ta yi mata jami'i ba to ubangiji ya hana dukkanin wani nau'i na alfasha alfawahish ma zahara minha wa ma batan na fili da na boye kowace irin alfasha a bayyana aka yi ta a boye aka yi ta ubangiji ya haramta sai ce wal isma da kuma ainihin duk wani aikin sabo sai ce wal baghya da kuma duk wani aiki na zalunci sai ce wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana haka ya haramta ku yi wa Allah shirka cikin abin da bai saukar da hujja akai ba sai ce wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamun ubangiji ya haramta ku na fadan wani abu game da Allah abin da yake ba ku sani ba abin da ba ku da ilimi akai shi yasa a cikin suratul nahl arama sai ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib
wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم
kuma baya can cikin suratul an'am faman azlamu mimman iftara ala allahi
faman azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayati
ba ita ba ta can gaba
faman azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw qala uhiya
ba ita ba wajen samaniyat azwaji
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِنَا
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
الله وَدَلَّلَ Allah subhanahu wa ta'ala cikin waɗannan ayoyi yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba kar ku dinga furta abubuwa na ƙarya wanda harsunan ku suke fada kuma kuna fadan wannan ne game da Allah kace kaza halal ne kaza haramun ne alhali ba Allah ne ya fada ba ka shar'anta wata ibada da ba Allah bane ya shar'anta ka hana wata ibada da Allah kuma ya shar'anta to sai yake cewa duk waɗanda suke irin wannan aikata abubuwa domin ka kirkiro ƙarya ka jingina wa Allah abinda yake halal ne ka haramta shi abinda yake haramun ne ka halalta shi to sai Allah cewa yake cewa hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadhib yace innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhib la yuflihun duk waɗanda suke kirkiro ƙarya su jingina wa Allah ba za su rabota ba duniya da lahira yace mata'un qalilun ko da za ka ga ba sun samu daukaka a duniya suna samun biyan bukatun su na rayuwa wajen dan jin dadi ne kadan shekara 80 ne ko 100 ko 102 ko da 3 ya mutu wannan kaida ce ko wani aka ce shekaran shi 150 ne shekariya ne an gane ko dan babu wani dalilin da zai sa a fadi wannan magana babu shi a rubuce ba amma sai shi aka aife shi ba kawai shi a ci fadi ne kuma za ka duk wanda aka kawo ya fi kowa tsufa a duniya ba za a dauko Afirka ba, kullum sai da a dauko kasashen farare. Ban gane ko kun gane ba? Kullum ba su cewa an samu wata mata ta fi kowa shekaru a duniya ba sa daukowa daga Afirka. Haka duk 6 January in za a haifi yaro 12 dare da minti 1 sai a ce an haife shi ne a America ko a Canada ko a Faransa, ba za a ce an haife shi a Congo ko a Rwanda ba. Ban gane ko kun gane ba? Wannan sharrin turawa ne. Duk abin da ake ku ba ku a cikin mutane sune annasu ko kuma nas-nas. Sharrin tura mulkin mallaka kenan, komai sai dai fito daga wurin su. Hatta aka ce wanda fi kwaso ruto a duniya wanda ga Amerika yake. Nace zo Afirka su gani. Akwai wanda fi wanda bai da kosisi ya surutu ne. Allah sauke. To sai Allah ce mata'un qalilin, duk wani abu da zaka yi ka saba wa Allah to dan jin dadi ne kadan. Yanzu duk wanda ya saba wa Allah cikin dare last night, daren da ya wuce, a yanzu jin dadin ya wuce. Zulubi ko yana na rubuci. Haka ne ko ba haka ba? Ba za ka iya tuna ma tas din dadin ba ya riga ya wuce. Shi jin dadi da ka gama ya riga ya tafi. Ke sa ya tabbata cikin hadisi ingantacce Annabi ya bada labari alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ya shiga aljanna idan ya fi kowa jin dadi a duniya da ya shiga aljanna na sa'a daya, afwan ya shiga wuta, ya fi kowa jin dadi a duniya fa a kai shi wuta na sa'a daya, a ce a duniya ka taba jin dadi, zace insha Allah bai taba jin dadi ba. To da ya manta. Haka idan wanda yafi kowa shan wahala a duniya ya shiga aljanna na sa'a daya, da za a tambaye shi shin a duniya ka taba shan wahala, zai ta shi bai taba shan wahala ba. Duk wannan keburan ya manta su. Ya manta su. Duk wani wahalan da aka yi ya manta. To shine mata'u qalilun. Sai Allah ce walahum azabun alim, kuma suna da azaba wanda ke mai radadi. Na daga cikin hatsarin magana game da Allah akan jahilci. Allah sai ce faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban, wa fi kuwa zalunci sama da mutumin da zai kirkiro ainihin ƙarya kuma ya jingina wa Allah. Sai ce lidullan nasu bi gairi ilmin, yana wannan ne fa dan ya batar da mutane daga kan hanyar gaskiya ko ba tare da ilimi ba. Yace inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin, Allah baya shirye da waɗanda suke azzalumai. Shi yasa duk wanda yake batar da mutane Allah ya kira shi da azzalumi. Duk wanda ke fatawa akan jahilci Allah ya kira shi da azzalumi. Duk wanda ke dora mutane akan bid'a ko shirka bisa jahilci, ko ya ainihin halalta abin da yake haram ko kuma ya ainihin haramta abin da yake halal, to duk waɗannan ya shiga cikin inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin, Allah ya kiyaye. Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan ayan da yake wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun, sai faɗi irinta a cikin suratu al-ahraf. To shine Ibn Taymiyya yake cewa duk zunuban nan da aka lissafa guda biyar, yace ashaddu a cikin su gaba ɗaya shine kai fatawa akan jahilci, ko ka haranta abin da yake halal ne ko ka halalta abin da yake haramun ne. Shi yasa duk lokacin da zaka bude bace kai magana da ya shafi Allah, to kai taka tsantsa, kai duk wani shirmen ka a wani abu daban, amma duk abin da ya shafi Allah da manzo kar kai maganar da baka da dalili, saboda hatsarin da ke cikin shi. Alqawlu ala Allahi bila ilmin sukata hiya ashaddu hadhihi almuharramat, yana da tsanani fiye da kowace irin haramu. Allah ya kiyaye. Sai Allah ya ce ni
wa idha qila lahum ittabi'u ma
a cikin ayan da muka wuce karkashin khutuwat shaitan, akwai wata matsala ta fikihu da malami suke kawowa. Wata rana wani yazo ya samu Imam Masruq, yana daga cikin manyan tabi'ai kuma manyan daliban Abdullahi dan Mas'ud, yace da shi nayi bakance kaman yayin rantsuwa kenan, yace sai yayin kadan shi, wato dan ya kai shi kwano kenan, irin ya gama bata masa rai, yace yau din nan sai nayin kaka na rantsa da Allah sai nayin kaka. Sai kuma daga baya ya dawo cikin hankalin shi, sai je sai ya samu Imam Masruq, yace to ni fa nayi bakanci sai nayin kadana, ya zan yi? Yace ka je ka yanka rago, kai isi gifari. Ina fata an gane. yace hadha min khutuwati shaytan, wannan na daga cikin hanyoyin shaytan. Shaytan ne ya tunzura ka kace zaka yin kadan ka. Haka wani ya zo samu Abdullahi dan Mas'ud yace da shi yayin rantsuwa sai ya zana bawon shi bulala 100, bawon ya bata masa rai ya masa laifi, yace sai na maka bulala 100. Bulala 100 haramun ne, ba wanda zaka yi bulala 100 wanda shari'a ce ta ce a mishi. Kun gane ko? Dan dan adam yana da daraja a wurin Allah subhanahu wataala. Allah bai da aita dukan dan adam kawai kai dan ya saba maka ba kaman jaki, akwai duka na ladabtarwa, wannan ya halatta. Kun gane mu ba ma kore duka masu yancin dan adam, ƙarya suke su ma har kashe mutane suna yi. To a takaice dai duka na ladabtarwa halal ne, amma aita dukan mutum kaman jaki wannan shari'a ta hana. Ka gane ainihin rahama irin na musulunci. To sai ya ce wa zai zana dan shi bulala 100 a bawon shi, sai ya ce da shi hadha bi khutuwati shaytan, ka je kai ka fara azumi uku, wannan kawai sharrin shaytan ne. To sai karkashin wannan sai malamai suka ce hatta akwai abinda zaka furta cikin fushi. To a lokacin da ka dawo hayyacinka, shari'ar musulunci samo maka mafita take. Ba za a ce ba ai dole wannan abin sai an tabbatar da shi, saboda wancan abin da kai yana cikin khutuwati shaytan. Suka ce to khutuwati shaytan yana da fadi, abubuwa da dama suna shigan shi. Allah ce wa idza qila lahum ittabi'u, idan kace da su ittabi'u ma anzalallah, ku bi abinda Allah ya ainihin saukar na wahayi na alqur'ani mai girma bisa harshen annabi shi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ku bar bautan gumaka, ku bar bautan annabi Isa, ku bar bautan duk wani abin da ke ba Allah ba, ku bi Allah shi kadai. Kalolin su ce bal bari ma dai nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, mu kan zamu bi abinda muka samu iyayenmu akai shi zamu yi. Allah sai ya ce awlau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun, shin koda iyayen nasu ba su hankaltan komai kuma ba su ainihin shiryarwa? Anan malaman larabci suka ce da Allah ce awlau kana aba'uhum, suka ce wannan a din alhamza din lil istifhamul inkari ce, suka ce wawun din dake gabanta kuma wanda ke tsakanin hamza da lau suka ce wawul hali ne. Sai zama ma'anan maganan awlau kana aba'uhum laqiluna shay'an, yanzu shin za su bi iyayensu? Alhali iyayen nasu ba su hankaltan komai, ba su da fahimta, wala yahtaduna, ba su kuma shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya. Ya za a ce mutumin da baya hankaltan komai baya iya gane gaskiya kuma kace zaka bi shi? A duk wanda zai maka driving sai wanda ya san hanya, haka ne ko ba haka ba? Bayan da zaka dauki mota ka mutum zai tuka ka daga nan zuwa Lagos, ko Bauchi bai taba zuwa ba, zai yi dan bai san hanya ba? Dole ka samu wanda ya san hanya. To haka ne duk wanda zaka bi ka samu wanda ya san hanya ka bi shi. Yasa duk duniya ba wanda ya san hanya kamar manzon Allah alaihi salatu wassalam, dan shi ya san hanyan inda za a je din, amma kai shi ya je already ya ga wurin, haka da ko ba haka ba? Shine shugaba na gaskiya. To duk wani wanda zaka bi a duniya ya zanto zai sada ka ne da manzon Allah alaihi salatu wassalam, amma duk wanda zai raba ka da annabi yace ai sai ma ka bi shi kafin annabin ka kai gare shi, to wannan yanzu kan shi yake kokarin shugabantarwa. Ina fata an gane. A zo ga hanyar nan je ka samu annabi, abin da ake bukata kenan. Amma ka ce sai ka bi ni, sannan kuma a karabin wani, sannan a bisu wani, sannan a kai ga manzon Allah, sannan a annabi ya zo ne ya sada mu da Allah kawai shi ya koma gidi. Kun gane ko? Annabi aikin da ya cikin shekaru 23 sada bayi da ubangijinsu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya zai sada bayi da ubangiji? Shi bai ce a bi shi ba, Allah ne ya ce a bi shi. Ina fata an gane. Ba wai shine ya nada wa kanshi, Allah ne ya ce man yuti'il rasula faqad ata Allah, duk wanda ke son ma Allah sai ya so manzon Allah, duk wanda ke bin Allah dole bi annabi. To banda shi babu wanda ke da wannan mukami. To sai Allah ya ce yanzu shin za su bi iyayen da ba san komai ba? A wannan ayan Allah sai ya ce la yaqiluna shay'an, amma a cikin suratul al-ma'ida sai ya ce me?
Wa idza qila lahum ittabi'u قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع
قالوا حسبنا
ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
أقول لي شان أغبا daga ayan sai izin wa man yusulim kawo ta arama
wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana
awalau
kana ash-shaytanu yad'uuhum ila 'adhabi
na ba akwai aya daya shi ko sai kan izo to Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan ayoyin akwai wata latifa ne ta take da muhimmanci magana ne iri daya amma ƙarshen sai yake dan shan bamban sai malami suka tattauna dangane da hikiman da ke ciki anan Allah ce idan aka ce da su ku bi abin da Allah ya saukar ke suka ce nattabi'u ma alfaina alaihi abaana ma alfaina dai nake da ma wajadna alaihi abaana mu kan zamu bi abin da Allah ya saukar mana sai Allah ce awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an shin koda iyayen nasu ba sa hankaltan komai a can kusa da bakin boda dab da izin wa man yusulim sai ce awalau kana shaytanu da'uhum ila azabis sa'ir shin koda shaydan na kiransu ne zuwa ga azaban sa'ira a can kuma cikin suratul ma'ida yace awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun shin koda iyayen nasu la ya'lamuna shay'an basu san komai ba nan sai yace ba sa hankalta a can sai yace ba su da ilimi to sai malami suka ce menene bambancin la ya'lamuna da la yaqiluna da hankali da ilimi wanne ne ke gaba aran ma yace hankali wannan ma yace hankali an samu mutum biyu in sheda ne ma duk sun na'am baba na ga na uku to wanne ne ke gaba hankali na'am ilimi mutum uku sun ce hankali mutum biyu sun ce ilimi tunda ba demokradiya bane hujja ne inda zabe ne da sun ci an gane ko amma shari'a ilimi ke gaba da hankali ina fata an gane shi yasa ma ubangiji subhanahu wataala baka kiran Allah da al-aqilu amma kana kira shi da al-alim al-alim Allah bai taba siffarta kanshi da hankali ba amma ya siffarta kanshi da ilimi ina fata an gane to shine anan sai malami suka ce abin da yasa anan aka kawo hankali a can aka kawo ilimi anan abin da suka ce a mu dai zamu bi abin da muka samu iyayenmu akai amma a cikin suratul maida sai suka ce hasbuna ma wajadna alaihi abaana kadai ya ishe mu abin da muka samu iyayenmu akai kaga hasbuna sun takaita ba za su taba bin komai ba sai addinin iyayensu sun kore komai kenan tunda sun kore komai Allah sai ya kore iyayen nasu ma da komai ke la ya'lamuna shay'a amma nan tunda sun ce nattabi'u ma wajadna alaihi abaana kila zamu dan yi mix mu bi wannan bi wancan yace la ya'kiluna shay'a dalilin da yasa malamai suka ce wani mai baiti yana cewa ilmul alimi wa aqlul aqil ikhtalafa man dhalladhi minhumma qad ahraza sharafa sai ce fal aqlu qala ana ahrasu ghayatahu fal ilmu qala ana arrahmanu bi wasafa wai da ilimi da hankali suka zauna suna tattaunawa a cikin su wane ne shugaban wani sai hankali ya ce ani ne shugaba mana ai in babu ni babu komai sai shi ilimi ya kalle shi ya dariya yace a baka san daga cikin sunan Allah akwai al-alimu ba yace ala arrahmanu bi wasafa da ni ubangiji ke siffanta kanshi saboda haka duk hankali komai hankalin mai hankali idan bashi da ilimi hankalin ba zai amfani ba amma ba a samun cikakken ilimi da ma sai da hankali ina fata an gane saboda shi ilimi shike saita hankali hankali ba saita ilimi ke yasa shari'ar musulunci ilimi ake bi ba hankali ba kun fahimci na abin da kyau idan kace zaka yi aiki da hankali kowa na da hankali shi sai wani zai ce shi sallan asuba raka'a hudu ne azhar ana busy ta koma raka'a biyu ba haka ba amma su ba an huta an yi bacci an tashi kamata ai tace raka'a hudu amma a zahar ana kasuwa ana office ga exam ga zafin kai ya kamata ai tace raka'a biyu hankali kenan amma to ilimi da shi ake aiki ba da hankali ba Allah sai ya ce la yaqiluna sha'na wala yahtadun sai Allah ya ce me
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون
الله يقول مثل الذين كفروا مثال وأن كافر يقول الله سبحانه وتعالى idan kana kiran su zuwa ga musulunci kamar salil ladhi yan'iqu misalin su kamar misalin mutumin da ke daga murya ne bima la yasma'u ga abin da baya ji illa du'an kawai sai dai kira wani da'an da kira Allah ya ce summun wato su kurame ne bukumun bebaye ne umyun makafi ne fahum la yaqilun ba sa hankaltan komai inji Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya malamai sun tattauna game da ma'ananta dan Allah ce masalul ladina kafaru misalin wadanda suka kafir cewa Allah dangane da kiranka ya kai wannan annabi mai girma ko kuma duk wanda ke kiran su zuwa ga gaskiya kamar salil ladhi yan'iqu kalman yan'iqu daga na'aka ne ko kace yan'iqu ko yan'aqu duk ya halatta a larabci mazarin sa shine na'aqan ko nu'aqan ko na'aqanan ko na'iqan duk a larabci ya halatta fa'ilin shi na'iqun maf'ulun bihi kuma sai ka ce man'uq idan aka ce na'aqa ko kuma na'aqan yan'iqu suka ce asalin shi na daga murya to lokacin da ka zo kana daga murya wa dabbobi ke sai ake cewa na'aqan ra'ibi ganamihi idan mai kiwo na tsawatawa dabbobin shi sai balarabe ce na'aqan ra'ibi ganamihi makiyayi na dagawa dabbobin shi murya idan kana daga dabbobi murya suna ji ko ba sa ji suna fahimtan ka suna fahimta haka ne ko abinda suke fahimtan ka dan ne abinda kade suke fahimta shine tsawatarwa amma za ka zo ka ba su labari har su yi ta dariya zai yi ko ka zo ka daga murya kana ba su labarin bacin rai su ma su jiran su ya baci sai wallahi ba kyauta maka ba suka ce kadai abin da dabba ke fahimta idan ka mata training tana gane tsawatarwa ina fata an gane kawai tana gane tsawon ne ba asalin fahimta take ba sai ta gane zo hana ta ake ko kuma yanzu kiranta ake ta zo ta karbi wani abu kafin cewa abin da kyau to sai aka ce misalin waɗanda suka kafirce Allah sai ka manta su da dabbobi. Za ka ga abin da fa gaskiya ne amma sun kasa fahimta. Kallerin zaman da muke a kasar nan mana. Ka ga abin da yake ƙarya ne sun tubure akai sun ce haka ne. Babu mahaukacin da bai san ɗan ta'adda da ɗan boko haram sun fi kashe musulmai ba. Haka ne ko ba haka ba? Da yanki dinabin amma suka zo kai da fata wasu ake kashewa. In ka kai hari a kasuwa a Gombe da Allah za ka fi kashewa. In ka kai hari a Gombe line Allah kiyaye ko a Kano line wai dan zai fi mutuwa to in ka kai hari a masallaci ba amma suka dage wasu ake kashewa kaga wannan hauka ne to shi yasa duk wanda yake da irin wannan dabi'an idan ka zo kana gaya masa gaskiya kaman ka zo ne kana gaya wa dabbobi gaskiya ka tara su kana musu lacca kaga sai aka yi ka gidan ina fata an gane gidan mahaukata ne ba gidan zu ba sai da kai ka dawo nan in a Kano ne to sai Allah yake cewa misalin waɗanda suka kafirce suka makance suka kurumce wa gaskiya to idan ka zo kana daga murya kana gaya musu gaskiya kamar wanda ke daga dabbobi murya ne ba abin da dabbobi ke ji illa du'an sai kira wani da'an da kira menene kalman addu'a da annida a wuri daya dole suna da bambanci malamai su masa fassara har guda hudu fassara ta farko wanda suka ce addu'a da annida bi ma'ana wahid duk ma'ana ɗaya ne wannan kaulin mu aje shi yana da rauni magana na biyu wanda suka ce du'a an shine ka daga dabbobi murya dan su taho nida an ka daga musu murya dan ka ainihin kore su saki. Fassara ta uku wacce ita ma tana da kyau, wadanda suka ce du'aan shine kira a hankali, nida'an kira na daga murya. Sai fassara ta hudu wanda suka ce du'aan kira ko a daga murya ko kar a daga, du'a du'a ne, amma an nida kade na daga murya. Ina fata an gane bambancin abu. To sai Allah ne ya ce du'a al-wanida, sai sa a duk wurin kiran sallah Allah bai amfani da kalmar addu'a, hidi an-nida. Wa idha nadaitum ila salati ittakhadhu huzwan, sanne ce idha nudiya lis salati min yawmi al-jumu'a, kalmar an-nida saboda kiran sallah daga murya yake, ba amfani da kalmar addu'a. Amma kaga wajen addu'a in kana kiran Allah ko ka daga murya sunan shi addu'a, ko kai kasa kasa sunan shi addu'a. Allah sai ya ce to summun, sun riga sun kurumce ba sa jin gaskiya. Bukumun, sun zama bebaye ba sa iya faɗan gaskiya. Umyun, haka nan sun makance idan su bai ganin gaskiya. Kalman summun jami ne na al-asammu, shine singular din shi, mufrad kenan. Haka nan bukumun mufrad din shi shine al-abkamu. Haka umyun singular din shine al-a'ma, makahu. Umyun shine makafi, fahum la yaqilun, Allah ce ba sa fahimtan komai, saboda haka ma bata lokacin ka zaka yi Allah ya kiyaye. Ya zama innal ladina kafaru sawa'un alaihim an anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, sai Allah ya ce me.
Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun.
Allah ce ya ayyuhalladhina amanu, ya ku masu imani, kulu min tayyibati, ku ci daga dadaran abubuwa wanda na halatta muku su, shine at-tayyibat, duk abin da yake halal ne. Allah ce ku ci ma razaqanakum, ma din nan duk wani abu da ke arziki ne a ban kasa ya halatta ci, kuma ya halatta sha. Dama shi a musulunci abin da ake nema wa aya ko hadisi abin da yake haramu. Ban gane ko kun gane ba. Duk abu inda abinci ne ko abun sha, to baka buƙatar sai aya ko hadisi ko ijma'i an ce maka halal ne. Asali duk abin da ke ban ƙasa na ci ko na sha halal ne. Sai in abin da shari'a ta ce banda wannan, banda wannan, banda wannan, to duk abin da ba a kira shi ba ya zama halal. Ina fata an gane. Da in baka ba sai a zo a ce maka to kawo hadisin da ya ce a sha fanta. Kana da shi? Baka da shi. Ko hadisin da yake a sha ko Coca-Cola ko zobaro da ko kunun zaki ko kunun aya, duk baka da shi. Duk abin da yake abinci ne ko abin sha, baka buƙatar aya ko hadisi. Matukar shari'a ba ta ce haramun bane, shikenan ya zama halal. Shine kulumin tayyibati ma razaqnakum, ku ci ku ainihin daga duk abin da muka azurta ku da shi, amma ya zama tayyibat, daddada, ba zai kauda hankali ba, ba kuma zai ainihin cutar ba. Na faɗa satin da ya wuce ko abinda yake zai kauda hankalin mutun ya zama haramu. Duk abinda yake in ka ci ko ka sha zaka dan birkice, ka zo ka samu tumaki ka durkusa ka ce ina wurin ku, abu ya zama haramu. Da ido na ga wani wallahi ya cake ya caku, da daddare ya biyo layin su, ya samu dabbobi a kwance durkusa ina wurin ku. To shi wannan ya ma faɗa unguwa, ya ci ya gani a wata unguwa tana haka, ba na so na kira. An gane ko? To kaga duk abin da zai sa ka wannan ya zama haramu. Haka wani shi kuma da ya cake ya cake kawai sai fashe da kuka, yana ta kuka ana ba shi hakuri. Aka tambaye shi wani lafiya, mama shi ta rasu, wallahi mama sa ta rasu, kawai shi kukan da yake kenan, abinda ta gaya masa kenan. To sai malamin suka ce duk abin da zai bugar da mutum ya zama haramun. Abu na biyu, duk abin da ke in ka ci kuma zai cutar da kai. Na bada misali da fiya-fiya. Fiya-fiya zai kashe mutum, haka ne ko? Ko kananzir, ko wane ne, duk abin da in ka ci ko ya kashe ka ko ya illata ka ya zama haramun. Abu na uku wanda ban faɗa ba wancan sati shine abin da ke najasa ne. Duk abin da ke najasa ne haramun ne. Haramun ne ka sha fitsari, haramun ne ka ci bayan gida, haramun ne ka sha kwata, duk abin da yake najasa ne ya zama haramu. waɗannan sune ababe guda uku. To Allah ya ce washkuru lillahi, ku kuma gode wa Allah subhanahu wataala bisa ni'imomin da ya muku. Ba za ka iya gane ni'iman Allah ba sai in ka je asibiti. Idan ka je asibiti za ka ce alhamdulillah, saboda kai kana nan kana ta surutu ba kuɗi, ka je asibiti ka san ba kuɗi. Akwai wanda idan zai bada duk abin da ya mallaka ya samu lafiya zai bayar. Allah ya hana lafiyan kuma. Ina fata an gane. Idan ka ga wani halin da yake ciki, kai za ka ce ma'ana ka nafila ne. A Najeriya ne fa mutum zai ci abinci ya take cikin shi, ya shafi wata, ya fito ce kasar nan ana cikin matsala. Ban gane ko kun gane ba. Ya ci abinci ya take cikin shi, ya shafi wata, sai ya zo same ku a majalisa ya ce kasar nan fa ana cikin matsala. Ba ku sa koshe yake ba. Kara tun zura ku yake. A lokacin ku ba ku da kudin cin indomi. Ko kuma ka samu mutane a majalisar mai shayi, an sa masa indomi biyu da kwai guda uku, ga shayi rabin madara, ya tsine wa gwamna, ya tsine wa shugaban kasa. Ina fata an gane. Sannan ni'iman da Allah ya baka na zaman lafiya, idan za ka tambaye mutanen wasu yankuna a Katsina ko a Zamfara ko a Sokoto ko a Naija, wurin da noma ma ba a iya yi, ka je nan da nan ba za ka iya ba. Ko kuma ajiye wannan ma kalli irin su Sudan halin da suke ciki. Kasa ta daidaice alaji. Mutum da dukiyan shi da komai ya zama dan gudun hijira. Yana IDP camp. Ana bashi abinci, yana layin karban abinci. Wanda kafin yakin multimillionaire ne. To shi yasa Allah ya riga ya maka ni'ima. Ni'imar lafiya kadai Allah ya ce ka biya shi, wallahi ba za ka iya ba. Ni'imar gani da Allah ya maka, tambayi maka koyi baka labari. Ko ni'iman ji, ko ni'iman magana, ka tambayi bebaye da kurani. Ko ni'iman tafiya da Allah ya baka, ko ni'iman hannu, wani bashi da hannaye duka biyu, wani bashi da kafa. Kai duka Allah ya ma komai, amma ka ce wa Allah me ne? Naga wanda wallahi yana zaune a bakin masallaci ya alwala kafin a kira sallah. Sai wani ya ce wanda ka shiga masallaci man kai nafila kai ta istighfari. Ya ce me nayi? Wai laifin me ne da zan ta istighfari? Da aka yi sallah na kira shi nake masa nasiha, oh wallahi wai rabon da ya rike 500 ko kwana uku ko na yanzu shi da Allah yake rigima. Tunda bashi da kuɗi ba zai istighfarin ba. Ai duk abin da za a yi. To kaga washkuru lillahi, ku gode wa Allah. Allah ce in kuntum iyyahu ta'budun, wannan shine hatsarin. In dai har Allah kuke bauta ta, ku gode mishi hakan ni'iman da ya muku. Kuma abinda dan adam ya manta shine fa, lokacin da kake gode wa Allah sai kara maka. Ai kaman mutum ne, kuna tare da mutum shi ya san baya maka abin da ya kamata, amma ga ku baka masa butulci kuma kana yabon shi, kana gode mishi dan Allah ya sai sai ce kai wannan nan fa akwai kaza. Wanda kuma yake kyautatawa kuma yana cutar da shi, dazu wani naga matarsa ta fusata shi, sai ya rubuta a Facebook wai ya fahimci mata sun fela dabi ga masu cin ubansu. In kana kyautata mata ba, nace wannan matar sa jada busa ta shi, wanda ya bashi da Allah, wanda ya san shi ya kira shi ba shi hakuri. To washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, ku gode wa Allah in dai shi kuke bautawa. Asha in ba ku gode mishi ba, ba shi kuke bauta ba kenan. Ke yasa cikin suratul Nahl Ibn Abdul Wahhab cikin kitabut tauhid ya lissafa kufurun ni'ima na daga cikin shirka. Allah maka ni'ima ka denying ka ce bai maka ba. Allah ce ya arifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha,
wa aktharuhumul kafirun.
Allah ce sun san ni'imomin Allah amma sannan suke musun wannan ni'iman, suke inkarin ni'iman Allah. Allah ce wa aktharuhumul kafirun, mafi yawan su kafirai ne. To kaga sai suka ce daga cikin istinbadin da malamai suka yi, rashin godewa Allah bisa ni'imomin da ya maka alamu ne na ka kafirci Allah subhanahu wataala. Shine ake cewa shi kufurun ni'ima, kafirce wa ni'ima, koda bai fidda kai a musulunci ba yana cikin babban aikin zunubi. Allah ya kiyaye. Sai Allah ya ce me?
Inna ma harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinzili wa ma uhilla bihi li ghayri. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
الله إنما حرم عليكم الميتة إنما أبن سني كذا أداة حسر إنجي مالما نهو wannan wato harafi ne da ake takaita zance da shi innama abun sani kadai harrama alaikumul maitata wato ubangiji subhanahu wataala ya haramta muku mushe duk abin da ke mushe ne haramun ne menene mushe shine abin da ya mutu da kanshi ina fata an gane ba abin da faso yake boyen kan Allah ne wannan a wannan ba gaskiya bane ba an tambaye faso ina da ainihin taure na ya mutu kuma ana washe gari kirisma yace annan yankan Allah kenan ai yace aka ci yankan mutum ma balle yankan Allah to duk abin da ya mutu da kanshi musulunci ya haramta ci shi an gane ko sannan waddama da kuma jini duk abin da ke jini ne haramun ne ainihin a dauki jini a sha shine daman masfuhan da Allah faɗa cikin suratu al-an'am idan aka yanka dabba jinin da ya zuba shine damar masfuha addamul masfu shan shi haramun ne ka dauki jini ka sha haramun ne jinin da aka halatta jini ne guda biyu na farko shine lokacin da za ka ga wani nama duk yanda aka wanke shi in aka sa shi a ruwa ana dafa za ka alamun jini wannan jinin shi ya halatta suka ce jinin da ke jikin nama wanda an wanke bai fita ba dan an dafa wannan babu komai shari'a ta yi afuwa game da shi jini na biyu shine wanda ya tabbata cikin hadisi ingantacce a hadisin da al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi da Ibn Majah da Ad-Darqutni annabi yake cewa uhilla lana maitatani wa damani an halatta mana mushe guda biyu da kuma jini guda biyu sai ce abinda aka halatta mana na mushe a samaku shine kifi wal jarad da kuma fara ba sa bukatan a yanka su sai ce wa ammad damani amma jinin da aka halatta al-kabidu shine hanta wa tihal da kuma saifa asalin su jini ne to wannan halal ne a ci ba sa shiga cikin jini al wanda yake masfuhan to karkashin wannan da aka ce an haramta mana mushe ayan ta zo tana da fadi hadisi ya rage fadinta daga cikin fadinta da ainihin ya ragu ya tabbata a cikin hadisi ingantacce Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra ya fitar hadisi a cikin Muwatta Malik da Imam Abu Dawud da Ahmad dan Hanbal da Imam Tirmidhi An-Nasa'i da Ibn Majah hadisin Abu Huraira aka tambaya annabi dan gane da ruwan teku sai ya ce huwa tuhuru ma'u ruwan teku ruwa ne wanda yake mai sarki ya halatta ai amfani da shi ba abin da zai mai da ruwan teku najasa haka ne ko ba haka ba idan mutun dari za su yi fitsari ruwan teku ba zai koma najasa ba saboda girman da yake da shi sannan gishirin da yake cikin shi wannan haka Allah halicci ruwan ba dan adam ne zuba wannan gishirin ba yace huwa tuhuru ma'uhu yace alhillu maitatuhu duk abin da ke cikin ruwa in ya mutu ya mushe halal ne a ci to karkashin wannan hadisin kaga kifi da karami da babba ba bukatan a yanka shi dore na ruwa fa ita ma haka ina fata an gane duk abin da ke a cikin ruwa ke rayuwa ya halatta ci to sai malamai suka yi sabani dangane da kada da kwado wanda su ma suna rayuwa a cikin ruwa ko suna rayuwa a waje ya halatta ci ko bai halatta ba wannan mahalli ne na khilaf bainul ulama amma kunkuru shi ya halatta kunkuru eh bisa ka zance mafi inganci cin kunkuru ya halatta in kana da shi na rayuwa na kware da gaske amma dangane da kada gaskiya akwai sabanin malamai sosai akai na karanta masu halattawa da masu haramtawa babu wanda ne fatawa da shi shine matsayata akai wadanda suka haramta kada sun ce saboda tana da fika da take iya farauta da shi hakwarantar nan tana farauta da shi to annabi kuma ya haramta cikin hadisi ingantacce duk dabban da take iya farauta da hakwaranta wannan dabban haramun ne da duk wani tsuntsu da yake farauta da farcin shi kaman shahu kaman wanne na to amma ita kada sai malamai suka ce ta zama haramun saboda tana da hakwaran da take farauta da shi. Wasu malami suka ce a tana nan a matsayin ta na ɗan ruwa ya halatta ci. Ina fata an gane wannan mahalli ne na sabani. Sai abin da ya shafi kwado, kwado malamin da suka ce haramun ne cin kwado sun ci, a tabbata a cikin hadisi annabi ya haramta kashe kwado. Kashe kwado haramun ne, ka ganshi ka bar shi. Sai suka ce to duk dabban da annabi ya haramta kashe ta ko kuma yace a kashe ta to ba a ci. Kaga ya haramta kashe kwado, ya halatta a kashe maciji, ya halatta a kashe kunama, waɗannan ko ba a cin su da tsaka. To duk dabban da musulunci yace kar a kashe ta to haramun ne a ci, duk dabban da kuma yace a kashe ta ita ma haramun ne a ci. Kun fahimci wannan abin da kyau? Da aka ce addama jini shi ma haramun ne, to duk abin da yake haramun ne, haramun ne kuma sai da shi. Duk abin da yake haramun ne a ci to karka ce ba zan ci ba amma zan sayar na samu kuɗi da shi. Walahamal khinzir, da naman alade, to ubangiji da ya haramta cin naman alade haka nan ya haramta kuma cinikin alade. Idan kana da dan uwa ya baka kyautan alade daga billi da ko shangon misali nake bayarwa, to a ka'ida haramun ne ka sayar da wannan aladan, sai dai kai ma ka kyautar wani, amma ka sayar ka ci kudin haramun ne. To cin jaki ai haramun ne ko ba haramun bane? Haramun ne. To ya halatta sayar da jaki kuma? Yesu kace ya halatta shi halaccin saboda ana aiki da shi. Ga wani gaye kuma yace kare ba shi ma kare ana amfani da shi ta hanyar gadi da farauta da makamantansu. Ya halatta kana da gareji ka sai karnuka ka zuba, ko kana da yaji ko wani kamfani, ya halatta. Ina fata an gane, amma ba a gidanka ba, a gida hadisi annabi ya hana nassan. To karkashin wannan akwai an taba min tambaya dangane da wasu daga cikin mahautanmu da suke daskarar da jini suna sayarwa masu gidan kaji. Haka ne ko? Rajin kauli shine haramun ne. Na bi duk fatawan manyan malamai na duniya, na Saudiya, na Kuwait, da malaman cikin gida duka suka ce baya halatta, haramun ne. Saboda me? Duk abin da yake haramun ne a ci to haramun ne kuma amfani da kudin shi. Sai dai su ba masu gidan kaji kyauta. Su zo su yi aikin daskararwa, amma rajihin kauli shine an tambaye Sheikh bin Baz, Ibn al-Usaymin, na ga fatawar su Usman al-Khamis, duka su wannan babban malami hadisin na Madina, duk sun haramta wannan ainihin sai da jini, suka ce baya halatta. Walahamul khinzir, da naman alade, inda kuma za mu gana ba ya tabbata a cikin hadisin da ke ce ya dubawa a lokacin da aka hana su cin alade, aka haramta musu amfani da kitsen alade, sai suke iban kitsen suna sayarwa suna amfani da kuɗin. Sai annabi ya ce Allah ya tsine wa Yahudawa albarka, Allah ya haramta musu kitsen alade sai suke sayar da kitsen suna amfani da kuɗin, kamar sun zagata bayan gida kenan. Sai annabi ya ce Allah ya tsine musu albarka akan wannan abin da suke yi. Wa ma uhilla bihi li ghayrillah, da duk abin da aka ainihin ambaci sunan wani Allah a lokacin yanka shi, shi ma haramun ne. Wa ma uhilla bihi li ghayrillah, duk abin da za a yanka sai aka ambaci sunan wani wanda ba Allah ba, haramun ne a ci wannan abin. Kalmar uhilla asalin shi daga al-ihlal, al-ihlal shine daga al-hilal, idan aka ga jaririn wata sai a daga murya ayi ta ihu, shine al-ihlal. Shi yasa duk abin da ake daga murya sai a ce ahalla, ahalla bi talbiya, lokacin da ake labbaika allahumma labbaika ai daga murya ake, sai a ce ahalla bil haji aw ahalla bil umrati. To wa ma uhilla, lokacin jahiliya idan suka dauko dabba za su yanka saboda girmama gumakansu, to suna daga murya suna kiran sunan wannan gunkin, ko Lata ko Uzza ko Manata. To wannan daga muryan da suke lokacin yankawa, Allah ya ce ma uhilla bihi li ghayrillah, da abin da aka daga murya lokacin yanka shi amma aka kira sunan wanda ba Allah ba, haramun ne a ci. To dabban da aka yanka aka kira sunan wanda ba Allah ba, haramun ne a ci. To dabban da aka yanka dan wani aljanifa ko dan wani gunki amma kuma aka ce bismillah, ita kuma fa ya halatta ci saboda me? na saboda ba dan Allah ba har ma malamai suke sabani dabban da aka yanka ta da sunan wani gunki ko wani aljini da kuma dabban da aka yanka aka ce bismillah amma an yanka ne dan neman biyan bukatan wani aljini ko wani gunki wanne yafi zama haram wanne haramcin yafi sanani dukkan su haramun ne ina fata an gane saboda mu gane girman abu dan ana yawan wannan abun yanzu kaga an zo wata bata da lafiya aljirin ya ce sai an masa yanka kafin ya fita wallahi haramun ne ina fata an gane bai kamata a biye mishi ba da an biya masa to ya dinga kawo su abubuwa kuma kiyar saboda haka haramun ne a yanka wani abu ba dan Allah ba karkashin wannan Allah su malokaci yayi na'am a karkashin wannan akwai matsaloli kamar haka da zamu tattauna su sati na gaba akwai maganar cewa menene hukuncin cin abincin waɗanda yake ba musulmai bane ba amma ahlul kitabi ne kaman yahudawa kaman nasara kiristoci kenan sannan kuma ga abin da yake haramun ne wanda yake kaman mushe almaitatu ko makamancin shi ko abin da aka yanka ba da sunan Allah ba a gaba za mu karanta Allah ce idan kana tsananin jin yunwa ya halatta kaci yunwa shine wanda yake ko a mutu ko a rayu to aka ce da kaci wannan abun da kuma ka saci abinci kaci wannan yafi duk wannan sai wani sati zamu tattauna su akwai matsaloli na fikihu da Imam Al-Qurtubi ya kawo cikin tafsirin shi da wasu daga cikin malamai da suke ainihin tafiya tare da fikihu na ainihin ahkam irin su Ibn al-Arabi irin su Abubakar al-Jassas insha Allah zamu karanta sati mai zuwa ina ga zamu tsaya ana abin da mu karanta ne dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ta'ala ya mana afuwa akwai daliban mu da suke jarrabawa a jami'an jahar Gombe sun ce suna bukatar addu'a da su da suke nan jami'ar jahar Gombe da duk dalibai da suke ko ina a jami'o'in kasar nan da wasu kasashen waje Allah ta'ala ya ba su sa'a ya yassare musu abin da ke da wahala amma fa ai karatu kafin ai addu'a yawa haka nake ga dalibai kar kai ta addu'a baka karatu yawa in kai addu'a kuma kai karatu ina fata an gane sai Allah ta'ala ya ainihin yassare maka ainihin cin jarrabawa subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh